Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da safiyar ranar Asabar. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 20 ga watan Afrilun shekarar 2019. Tacaccen rahoton Robert Mueller kan katsalin da Rasha ta yi na kara gaskata abinda jami'an tattara bayanan sirrin Amurka na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Kodayake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton na Mueller da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar a ranar Alhamis ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumomin Moscow ke yi na kassara demokuraɗiyyar Amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa, inda kusan za a iya cewa sun yi nasara. Sai dai a jiya Juma'a, jami'an Rasha sun ci gaba da musanta zargin cewa sun yi yunkurin yin shishshige a zaben Amurka na 2016, inda suka yi buris da ɗaruruwan shafukan rahoton na Mueller da suka nuna hujjar cewa Rasha ta sa hannu a zaben. A wani taron manema labarai da ya gudanar kakakin shugaba Vladimir Putin Dmitry Peskov ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba. A daidai Juma'a ne shugaban kwamitin majalisar dokokin Amurka mai kula da fannin shari'a Jerry Nadler ya aika da takardar neman a basu cikakken rahoton da kwamitin binciken na Mueller ya gudanar.
Congress must get the full unredacted report along with the underlying evidence uncovered by special counsel.
Yace ya zama wajibi majalisar dokokin ta samu rahoton wanda ba a tace ba, hada da hujjojin da kwamitin bincike na Robert Mueller ya gano. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaki da cutar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a lokacin wani hari da aka kai kan wani asibiti da ke gabashin kasar. Wasu mayaka dauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo, ɗaya daga cikin yankunan da cutar ta Ebola ta fi kamari. Suka kashe Richard Muzoko, ɗan asalin ƙasar Kamaru, sannan su raunata wani jami'in lafiya ɗan asalin ƙasar ta Congo tare da wani direba, a cewar wata sanarwa ta daban da wakilin sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar ta Congo ya fitar. Ibrahim Sarsfas babban jami'i ne a hukumar ta WHO.
We have so many other problems like health security being killed for many years.
Yace baya ga faɗi tashin da suke yi na fahimtar da mutane illa cutar ta Ebola, muna fuskantar kalubale da dama kamar matsalar tsaro, inda aka kwashe shekaru da dama ana kashe mutane da batun samun ruwa mai tsafta da ingantaccen ilimi da sauransu. Wannan hari na asibitin shine na baya-bayan nan da aka kai kan wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar ta Ebola a matsayin martanin ƴan abin diga da ke nuna rashin yadda da ayyukan yaƙi da cutar ta Ebola da ƙasashen duniya ke yi. A nasarin, shugaban ƴan adawar Sudan ta Kudu Riek Machar zai je Juba, babban birnin ƙasa, a ranar 12 ga watan Mayu domin halartar shirin kafa gwamnatin wucin gadi da za a yi ta haɗaka, kamar yadda aka amince a shirin zaman lafiya da aka farfaɗo da shi a watan Satumba. Sai dai jam'iyyar SPLM ta ɓangaren ƴan adawa bata faɗi takamaiman ranar da Machar zai shiga birnin Juba ba. Karkashin sabuwar gwamnatin da za a kafa, Machar zai koma mukaminsa ne na mataimakin shugaban ƙasa. Sai dai wani jami'i a jam'iyyar ta SPLM ta ƴan adawa ya ce har yanzu ba kai ga cimma matsaya ba kan shirin samar da tsaro ga Machar da mukarrabansa, wanda ake kokarin kammala shi nan da ƙarshen wa'adin watanni 8 da gwamnatin ta wucin gadi za ta yi aiki. Lamarin da ake hasashen zai iya kawo cikas ga zuwan Machar birnin na Juba. Wani mai magana da yawun jam'iyyar ta SPLM ta ɓangaren ƴan adawa ya ce muddin ba a samar da matakan tsaro ba, to babu shakka Machar ba zai je Juba ba. Sai dai ministan yaɗa labarai a Sudan ta Kudu Michael McHugh ya ce rashin zuwan shugaban ƴan adawan zai iya shafar yunkurin da ake yi na kafa sabuwar gwamnatin haɗakar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da wata tawagar hukumar ilimi da raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO bayan ibtila'in gobara da ya afkawa majami'ar Notre Dame. A jiya Juma'a Macron ya haɗu da tawagar a fadarsa ta Élysée. Tun a shekarar 1991 hukumar ta UNESCO ta saka majami'ar ta Notre Dame a jerin wuraren tarihi na duniya, wacce a yanzu bayanai ke nuni da cewa kashi biyu cikin ukun cocin duk ya lalace sanadiyar gobarar. Shugaban Macron ya sha alwashin kammala sake gina cocin nan da shekarar 2020, inda ake sa ran za ta kammalu nan da lokacin da ƙasar ta Faransa za ta karɓi bakuncin wasannin Olympics da za a yi a lokacin bazara.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin Abari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Baba, barka da asuba, da fatan an waye gari lafiya.
A lafiya kalau, da fatan jama'a ban sauraro.
Ya zafi, to yanzu dai zafi, ya zafi.
Ah, mala ai zafi ba ne bi yanzu kin san har zufa muke sharewa
bakon da ya shige muka ce an yi zafi sai kuma aka dawo aka ci gaba da sanyi har da kunna hita da daukar bargo da dai sauransu kuma ya har yanzu dai yanayin bai zauna kwarai ba
wato abin mamaki ranar litinin na shigo da zan shigo gidan nan ana ruwa amma har zafi nake ji ina ta sharar zufa da dan zauna yan mintoci baki suka zo gidan nan mu fita mu je mu dauko su su shigo wato wani irin sanyin da ya kada ni cikin wannan lokaci abun mamaki
yanayin yana canzawa nan da nan nan da nan kuma harsashen da ake galibi dai yakan tafi in dai mutum yana mai da hankali ga harsashen don wani lokaci zaka zo ka ce wai in an ce za a yi ruwa sai ka zo ka ga gari wasu mutane su fito ba lema nan sai an ji ba kuma sai abin so shi yasa nan mutane kafin su fita sai sun kalli yanayi don su san irin sutura da za su sa da kuma irin shirin za su yi
su ga ko a dauki lema koko
ko to ana magana yanayi wannan yanayi ne kuma na auren raki
auren raki haka ne
ga munan da gayyata na auren raki za mu iya kacin wadanda muka iya yau sai
ni kai ina da su sun kai uku
to ka gani ni ma din nan sai dan yi ukun saboda ga su nan an aiko da su da yawa in ba mu iya yi yau ba za mu iya yi barka kamar yadda muka yi makon da ya shige zan fara da wannan ta da ta fito daga iyalan marigayi Reverend Daniel C. Marama da Elder Ephraim Kaza wadanda suke gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa auren ƴaƴansu Abigail Ephraim da kuma Musa Daniel za a auren nan gobe Lahadi kenan 21 ga wannan wata da karfe 9 na safe a majami'ar Ekuwa dake unguwar Fama Panshin Street a Kaduna annan kuma aka ce kuma daga nan bayan an yi daurin auren za a yi liyafa a Kuspada Road jihar Kaduna to Allah ya bada ikon zuwa
to ni kuma ina jin zamu taya iyalan alkali Dahiru wakili Arabo da Alhaji Ahijo Bamanga daurin auren ƴaƴansu Madiha Arabo da kuma Musa Bamanga wanda za a yi a yau Asabar wato 20 ga wannan wata kenan na Afrilu da safe karfe 10 a kofar gidan Alhaji Murtala Aminu Galadima dake garin Yola jihar Adamawa
to sai kuma wannan gayyata da ta fito daga abokin aikin mu tsohon abokin aikin mu Alhaji Umar Sa'id Tudun Wada wanda za a yi daura auren ƴarsa Maryam Umar Sa'id Tudun Wada yau din nan Asabar da karfe 12 na rana a kofar gidan Umar Sa'id Tudun Wada din dake lamba 100 Hausawa layout a kusa da Ribadoro yace idan ba waɗanda ba su samu zuwa ba sai su ma yayan addu'a wanda ita ce mafi muhimmanci ko ba haka ba
to gaskiya ne
to Allah ya sa an yi adace kana kuma da wata
akwai wasu ma kai wato wannan kuma zuwa ga Grand Hadimu Adamawa ne Muhammad Muhammad Alkali murnan daurin auren dan sa Mubarak da Lubabatu Yusuf Muhammad wanda za a yi a ranar Asabar wato yau din nan kenan da safe karfe 10 a kofar gidan Alhaji Yusuf Muhammad mai inkiya Alhaji Babajo a garin Gombe a jihar Adamawa Allah ba da zaman lafiya kuma ba su zuri'a mai albarka
to amin summa amin sai kuma wannan wasika da ta fito daga hannun Sa'idu Gagiyo Katama wanda yace salam filin abari ya huce ina so ku bani dama in mika sakon gayyata auren kanina Ali Gagiyo Katama da amaryarsa Hadiza Hassan Kajuwa wanda za yi auren a yau Asabar haka da ya fada bai fadi kuma inda za a yi auren ba to Allah ya sa wadanda suka sanu sun ji Allah ya ba da kuma zaman lafiya
ke san aka ce aure daga sama ake daurawa
to
kila nan za a yi wannan auren to ni ko abin nan gayyatar auren da zan mika na karshe ya fito ne daga ainihin ko kuma in ce muna mika sakon murna da fatan alheri ga ango Nasiru Adamu Rijau da amaryarsa Sa'adatu Musa Rijau wanda za a daura auren su a ranar Litinin 22 ga wannan wata wato jibi kenan za a yi auren to Allah ba da zaman lafiya kuma ya ba su zuri'a daye ba
to wato ba dai ranar da ba aure kaga mun sanar da aure da za a yi ran Lahadi mun sanar da aure an zai fi sanin ran Asabar ga kuma wani ran Litinin
ran Litinin
ranar ba za a je aiki ba kenan sai biki to madalla Allah ya bada zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare gaishe na kuma bari mu fara da wannan jerin gaishe-gaishen da shi kamar yadda muka sanar abokin aikin mu Umar Sa'id Tudun Wada yana aure da ƴar sa yau to gaisuwa da fata alheri ga zuri'a shi baki ɗaya iyalan Umar Sa'id Tudun Wada baki ɗaya muna gaida matarsa Katum Awwal da Lami Maimuna Usman da kuma Aisha Sile sai kuma ƴaƴa da jikoki Aisha Ummi da Halimatu da Rabi da Hafsat da Maryam da Muhammad da Khadija sai kuma Fatima Ahmed Nafisa Zainab Ruqayya Mahmud da Hamid sai Bashir da Asma'u Husna da Ramla da Sauda da Usman da kuma Safiya sai kuma yayyan Alhaji Umar Sa'id Tudun Wada wadanda muke gaishe su Alhaji Ibrahim Sa'id da Hajiya Tabawa Aisha Sa'id da Alhaji Yakubu Sa'id da Alhaji Hassan Sa'id da kuma Hajiya DJ Sa'id da fatan za a gama bukukuwa lafiya
to ni ko sakon gaisuwa wanda ke hannuna na cewa ina mika gaisuwa ta zuwa ga daukacin dalibai English Social Studies dake wato FCE Kano kenan musamman Zarau Abdullahi Barde da Nafisa Tijani Haya da Lawan Maisan da Abdul Karim Muhammad Tukuntawa da kuma Muhammad Ibrahim Tukur TI daga Aminu Abdullahi Ibrahim Aminu Khan kenan wato daga Kano Nigeria sako na gaba na cewa ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga ɗan uwana wato Sa'id Garba da Ibrahim Garba da Zainab Garba musamman mahaifiyata Zainab da kuma ɗana Sultan Nura Wada daga Halima Wada Sinkin maman Sultan kenan akwai sako kuma na gaba dake cewa ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mai gidana Dr. Muhammad Sa'id kwararren likita a asibitin Murtala Muhammad dake nan Kano da surukata Hajiya Hassana Abdulsalam da kanwata Sa'adatu Muhammad Gata da mijinta Kamaluddin Tijani Adam ba zan manta da ƴaƴana Zainab Muhammad Fage wato da kaninta MBU da suka hada da Sultan da kuma Sultana daga Aisha Muhammad El Liman Freedom Radio Kano
to madalla sai kuma gaisuwa ta karshe da kake
eh akwai gaisuwa ta karshe da ke cewa wato ina gaida mahaifiyata Hajiya Aisha to Halil Tudun Wada da yayata Hawwa Halil Ahmad da Suhaila Aishatu Nura da kanina Muktar Halil Ahmed wato Ango kenan da kuma dan autanmu Zubairu Halil Ahmed daga Amina Halil Tudun Wada
to da so da wannan bari rufe filin gaishe-gaishen da wannan sako da ya fito daga hannun Usman Kasim Kiringim ta Arewa mazaunin unguwar Tuwaila na kasar Libya yace assalamu alaikum masu gabatar da shirin a bari ya huce da fatan alheri ta musamman zuwa gare ku kuma ga gaisuwa ta musamman zuwa ga babana Kasim a jamhuriyar Niger da Lawal bin Hambali MK dan Sulba da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Umar Muhammadu Kiringim sai kuma Malam Garba Kiringim da Ibrahim Wasai Waremam da Musa Maina Kandilwa Jihar Difa da Babayo Gambo da Magaram da Madum Tahir da Gazama da Comrade Bulama Ari Gazamni da Mamman Bauniya Yakubu da kanina Wanzam Kasim Kiringim da Ibrahim Salihu dan Kaduna da kanina Sani Yunusari Jihar Yobe a ƙarshe ina gaida ango mijin amarya kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da fatar duka sun ji an kuma tashi lafiya
Lafiya ubangirma kai nake wani ge
Lafiya ubangirma kai nake wani ge
Ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dali ni ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dudi karka shafa roko na ziljada da azbi ba ni sansa tata ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri
lafiya ubangirma kai nake wani ge
tattaro dukan girma du dadawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe farigitar gumaka ne kurama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a hushe bangwari in sarabar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu
yau jihar Kano baba za mu je domin bangaren hira da shahararrun mawaka yau mun tafi jihar Kano
Allah sarki
eh inda wakiliyanmu Baraka Bashir tayi mana hira da wani da ake kira Gali Abdallah Dizat da aka fi sani da suna Dan Hajiya.
Wato dan mawakin zamanin nan
kenan. Mawakin zamanin nan wanda an yi amfani da waɗansu waƙe-waƙen shi, waƙoƙin shi kai a cikin fina-finan Hausa.
Allah sarki.
Eh to za aka ce waka a baki mai ta tafi dadi sai aka bar mu ji hirar su da inda ya fara da bayyana ma abin da ya sa ma ya shiga
wannan sana'ar ta
waka. Ta waka.
Na fara da wakar fim tun kusan shekara ta 2001
cikar jama'a har
ga sosai. Nayi waka ɗaya da ne ta farin jini, aka sata a fina-finai guda biyu, an sata a gunin fim Kasaita, an sata kuma a cikin Ibro dan Daudu. Ita ce waka da nake cewa ayye cibalubaye to sasan cika min burina cibalubaye. So wannan ita ce waka ta farko da aka fara sa a cikin fim guda biyu a wannan lokaci.
Ita a wace shekara aka yi ta?
A shekara ta 2001.
Tun wancan
lokacin aka yi ta.
Me ya ja hankalin ka yi aka yi kasance kanka a masana'antar Hollywood zan ce ko waka?
To aini kar ma a ce me yasa na tsinci kaina, domin ni tun da na tashi tun ina dan karami nake da sha'awar abin da ya shafi harkar nishadi kada-kada da waƙoƙi. Da ni bana mantawa akwai wani talla da wani a irin network din nan masu samar da service suka yi wani talla, sai na ji kamar da ni suke.
Wani irin talla kenan?
Talla suka yi akan wani yaro tun yana karami ya fara yin harkar irin kada-kadansa har ya girma har ya zama wani waye. Sai na duba lokacin da ina dan karami nasa irin babata aka siyo min irin talle din nan, aka kuma siyo min irin mandiri irin na kamar rariyar tankade. So wannan mandirin ne amfani da shi ina yaro na huda shi na dauko kara nasa a ciki na dauko lilo nasa na danta shi garaya. So ina dan kada bata ina ji kuma sauti yana tashi tun lokacin nan. So ina kada bar tana tashi tun lokacin nan. Ina samun da gaskiya irin yara waɗanda za mu zauna a fikirkirar waƙoƙi har ma na shiga harkar kuma Islamiyya muke waƙoƙi irin na Yabo na Maulidi da sauransu. Irin gaskiya nan ma ɓangaren irin an ɗan ba da gudunmawa a ƙasidu kuma lokacin nan na yi waƙoƙi irin na radio station irin guda biyu na yi ta ɓangaren sashen addini na yi
kuma ta taɓa tallako na kasi.
Ai tallace-tallacen ma kusan su ne suka zamanto jigo na ma watsar da harkar waƙoƙin fim da wasu waƙoƙi. Sai na koma kawai ni waƙar da za a bani kuɗi gaskiya ita nake yi.
Kai.
A sosai.
Saboda me?
Saboda kuɗi nake so.
Kuma an samu kuɗin?
An samu gaskiya.
To banda ita waccan da kai ta fim ɗin da aka saka, wacce ce bakan damiyarka a waƙoƙin da kake yi?
Wai bakan damiya. To ai bakan da mai zaki ce.
Bakan da mai? Ba ma kwaya ɗaya ba.
Saboda
a cikin bakan da man dole za a samu ɗaya da
take. Rukuni. Kin gani yanzu in kika ce mun wacce waka ce bakan da miya ta zance miki?
A wani rukuni?
A rukuni na waƙoƙi ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wakar da newa Nana Halimatu Sa'adiyya wacce ta raini ma aiki. Saboda soyayyar da nake mata kasancewa ta rike fiyayyen halitta. Sai da ji a duniya tana daga cikin sahun matan farko waɗanda nake so sai nai mata waka. Nake cewa asalin girma ba Hashimi mai dogaro da Allah, ɗan Amina tsantsar Bakuraishi sannu ɗan harainan Sadiya.
To madalla gaishe ku Baraka da bakon nata. To bari mu je fannin labarai. Wannan labarin mun taɓa bada shi amma abin da ya sa zan sake bada wannan labarin dan ka fara da dariyan wani abin da ya faru da kai lokacin da ka fara isowa na Amurka. Wannan labarin muna labarin ba filata nan da ta shiga jirgi da aka tambaye ta ko me za ta ci, ta ji Bature ya ce nothing. Sai ta bada aka zo aka tambaye ta me za ta ci. Sai ta mata ce na tsinta take wani abinci ne mai daɗi. Ta ga an raba abinci, an ba kowa bata samu ba. Sai ta je ta kira masu taimakawa a cikin jirgi din nan ta ce to ita ba
ta ka kila na ce ma wani keke ne wani abinci mai daɗi.
Sai ta ce to ita ba bata komi ba. Aka ce me ta ce za ta ci, ta ce nothing. Shikenan sai aka sake wuce ta. Dindindin ta ce ba za ta ci ba. Ashe ba ta san ta ce wai shinkafa da wake ne. Sai ka ce kai ba haka ta faru da kai.
Haka. Wato kin san a shancike da wani karin magana. Wai in aka yi sa'a makullin wata kofar takan buɗe wata kofar kuma. Wato wannan abin ni ya faru gare ni. ina jin farkon zuwa da nan kasar da nan zo kika dan shirya mun wani liyafan nan kuka yi niyan a ce na zarce to amma na kiya yau wato wannan lokacin ne kin san da zan zo akwai business class inda wato masu dan hannu da
shi
zan zo ni kuma dan samu alfarma na je na aka zaunar da ni a gurin idan ka zo da farko rigarka in jacket ne za a karbi
a gyara
ma wato wani dai kula na musamman ake maka a zo ma da abinci haka dai aka kula da mu sosai muka zo to da na tashi komawa Ghana sai ni naje na zauna nan business class
tunda haka nan ka zo
nan na zo kin san an ce inda aka hawo aka bi aka hawo nan aka bi a sauka
me kamata a sauka
yawa sai na buje in sauka din shike dan wato ina zaune sai naga Bature ya shigo ya dan duduba don sai ya fita karshe dai sai ya zo ya ce min mister ina tikitin ka da na dauko na mika masa yace inda akwai matsala kenan kai hakuri ba nan ne gurin zaman ka ba gurin zaman ka na ba kin da za a mai da ni can
ya ku bayi
tace a mutumin nan kada yi min haka an karbi riga na na nuna abubuwan da zan ci da ka jira mana in na gama sai nace to ba lafi da ko ba ba yayi tafiyar sa ina zaman da jiran abinci zuwa can ya sake dawowa yace Mr. to yanzu ne sai ya sa ni gaba
sai kai ka kuje raka
da na kai can kuma rashin sa'a sai na je na iske an gaba cin abinci
an gaba da abinci can
an gama ma cin abinci kwata kwata har an fara bacci gurin nace me zan gani nan a cikin jirgin da
kai ka bari an ci na yanga ta ba kai kuma gashi
ne ni kuma na yi mutuwar magaruba eh ba a ci nan ba na je can kuma an gama ci
ai ka tuna mun da wani labari da Hajiya Aya Hajiya ta ce ba ta babu tafiya ta je ta shiga jirgin da galibi masu abin da ba turanci sosai to shikenan ta shiga ina jin ko Air France ne tace ta shiga dai ba sa jin turanci
ita kuma ba faransanci
ita kuma ba ta jin faransanci shikenan da aka shiga sai aka tana da matsala sai tana dubawa ticket dinta to ta zuba sutura ta yi face Hajiya da ganin ta kaga mai dala
haka
shikenan kawai ba su saurare ta ba kawai ayyaya ne ya ne kawai sai suka sa ta business class sai shikenan tana zaune sai an zo ayi buna sai ta ce wai tana kokari ta nuna musu wannan ba wurin zaman ta bane ga cikin da abin da dinan sai su kara wai ya ne kafa ne sai su gyara mata kafa su abin da su dauki kafa ta su dora ta abin da a gyara mata zama in an jima wani zo ta zo ta ce a ita ba wannan fa ba kujerarta bace ga tana kokari ta ce a sai ta ce oh you are back
menene sai aka mata dan wani filo
a tattaba mata
ba sai filo duka da ake bayar wani
duk wani motsin da ta yi ga maka tana ne mata nuna masa wannan ba kujerarta bace saboda akai ta ji dadin da akai ta lallaba ta akai ta ana ta gatan ta ta kawo mata wannan ne a kawo mata wannan dai akai haka har ta isa gida Najeriya aka isa airport sai aka zo aka ga ba kujerar ta bace ashe ta shiga ita tana economy ne gashi ta shiga
business
first class ainihi na manya shikenan sai suka zo sai suka ce mata wai ai sai ta biya 200 nawa saboda wannan kujerar ta ce tace ta ku in aka zo da ta zo da gar rigima ta hawo rigima in sun yi abin nan sai ta ce me I know they hear English no English aka fara ba da turanci ta ce no English me I know they hear ta tsasa ta
jinta watsan
da su abin da suka gani ta ya tace da gaba da suka zo suka aka ce sai ta biya tace kuma ita bata san da wannan magana ba tace ita tace tun da wurin akai ta kokari ta nuna musu cewa ita wannan ba
kin gani ake gudun girmamawa da ciko
ba suka abu da tace ba za su biya ba kai suka da ita tace ki sun kwabota ba biya
shike dan ai
Hajiya Aya ai ko an samu an gaba da Hajiya Aya
kware kuwa
tace gobe ma kare
gobe ma kare yayi
daga lokaci ya fara bada daga bada hadu sadili da aka tilas mujaburki da yanzu a bada dai
baba ya koma kiri
alheri yake muku fata alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
Mas sauraro a nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma izzetu shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahouse.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyin su ni Sarfila Hashin kuma nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
VOA Afrique.